Yayin da shekara ta 2023 ke ƙara ƙaratowa, ‘yan siyasa na ta fafutukar neman ɗare kujerun madafun iko a zaɓuɓɓukan da za a gudanar baɗi. Babban ƙalubale da Najeriya ke fuskanta ita ce ta tsaro. Lamarin tsaro ya ƙazanta a ƙasar ta yadda a wasu wurare al’umma suna ƙauracewa gidajensu saboda tsoron abin da ka iya faruwa da su. Wasu an karkashe ‘yan uwansu, an lalata dukiyoyinsu, hanyoyi da dama a sassa daban-daban na ƙasar ba sa biyuwa saboda satar mutane a karɓi kuɗin fansa da sauran matsalolin da ba sa ƙirguwa. Kan haka ne al’umma ke tantamar yadda zaɓen na baɗi zai gudana cikin wannan yanayi na rashin tabbas. Mr. Mark Amani da ke sharhi kan lamura ya ce abin takaici ne yadda masu riƙe da madafun iko a Najeriya suke riƙon sakainar kashi ga lamuran tsaro sun dukufa wajen neman mukaman siyasa.
A gaskiyar magana, duk wanda ya ce ya san yadda Najeriya za ta kasance a 2023, gaskiyar magana harshashen da mutane suke yi ina ganin kamar kawai ana dai faɗa ne, domin abubuwan da muke yi ma tukuna shin akwai alamar gaskiya ne? Babu, ai da akwai gaskiya ne abu ne mai sauki. Kasa aka ce akwai shugaban kasa, akwai gwamnoni, akwai ciyamomi, akwai mimbobi, ministoci suna nan, amma sai a wayi gari kwata-kwata ma mutum ya rasa sanin ina ne kasan nan kasa gaba ne. To saboda haka Najeriya dai ko muna so ko ban mu so kasar mu.
Amma da yake ana ƙara kakan zaɓe ne, kana ganin kaman matsalolin tsaron nan za su bari a aiwatar da wannan zaɓen kuwa?
Su waɗanda suka hana ƙasar nan zaman lafiya fa, ana fa magana da su, an san su, an san ko su wane ne, amma a fito a gaya mutane gaskiya shin in ma akwai wani abu wanda dama ake buɓoye mana, to dan a zauna lafiya duniya ta san cewa ‘yan Najeriya suna da mutane masu faɗa aji. To rashin faɗin gaskiyar nan shi ne, amma shin idan har zaɓe mai kama da wannan 2023 tana kunno kai ga rigingimu tun da muke ji ma a can gefe-gefe, sai gashi yana nan yana ta shiga, har ya zo wuce yana ya ma yana gab da shiga a fadan shugaban kasa. To kin ga in za a yi zaɓe a jiha guda ɗaya za a tattaro jami'an tsaro sama da 30,000. To idan kuma ka ce za a zo a yi zaɓe jihohi guda 36, ina ne za a je a samu aron jami'an tsaro da za a zo a yi zaɓen nan hankali kwance? Shi safa dole ne ko muna so ko ban mu so sai mun giya kanmu gaskiya. Ni abin da ke bani mamaki ma da tausayi, za ki ga mata masu ciki, ƙananan yara, da wanda bai ji bai gani ba, su ake bubbugewa. Ga waɗanda aka zauna aka shirya dukkan komai da su ba ci musu komai. Amma a yau maganar da ake ciki, babu mutumin da yake bacci da idanunsa biyu a Najeriya. Sannan a haka, to ni na tabbatar miki abinda ba mu taɓa tunani ba shi ne za mu gani idan ba mu mai da hankali ba. Za zuwa waye gari ‘ya’yanmu, jikokinmu za su zo suna zitsine mana a kan irin shukan da muka yi, su zo su girba.
A cikin kwanakin nan ana neman mafita ne musamman game da matsalolin tsaron nan, sai ga gwamnan jihar Zamfara yana batun cewa gwamnati za ta taimaka mutane su mallaki makamai domin kare kansu. Kana ga kaman wannan ita ce mafita?
A jabarin gaya miki wannan magana kawai zance ne irin nasu ne ‘yan siyasa. Kuma da zara aka ce wannan abin ya zo ya fi ƙarfin mutanen Zamfara, wannan abin zai bazu ne, zai shiga jihohi da dama, kuma ƙarshenta za a zo a juyo da shi ya zama rigingimu na addini.
To ina mafita?
Wato mafita shi ne wadda suke cewa su ne dattawan arewacin Najeriya su yi maza-maza su a kira taro na musamman na dattawan arewacin Najeriya. Matakin da gwamnan Zamfara yake so ya ɗauka ba zai haifar mana damin ido ba, ya janye kawai a nemi fita. Su waɗanda suke ta tinkarar mutane suna ta karkashewa su fatuna cewa su ma fa ko a daɗe ko a juma ko a daɗe su ma fa za su mutu. Ko shakka babu, idan tafiya ta tafiya ‘ya’yansu jikoki za a zo ana ta nuna musu irin masifa da bala’in da kakanninsu iyayensu suka jawa kasa, shi yasa suka samu kansu a rayuwa mai kama da haka. Allah shi kyauta.
Jami'an tsaro masu kayan sarki da na farar kaya suna aiki ba dare ba rana wajen tabbatar da tsaro a ƙasar. Sai dai yawan su ya kasa idan aka kwatanta da yawan al'umma da ke zaune a Najeriya. Alhaji Muhammadu Yaro da ke garin Kwa a ƙaramar hukumar Kwamfan a jihar Plateau ya ce ganin yadda ake kashe mutane ba ƙaƙƙautawa a wasu wurare, dole ne hukumomi su ɗauki matakan dahir na kawo ƙarshen waɗannan bala'o'i da suka addabi ƙasar.
Kullum ana kashe mutane, an hana mutane noma, an hana 'yan kasuwa. Amma abin mamaki gwamnati tana nan ga ba gwamnati. Yawan mutane miliyan 250 da a ce su fi Najeriya gaba daya ba su kasa ta kowane ofisa a Najeriya ba su kai miliyan 2 ba. To kenan kuwa kamata a ce soja kawai a Najeriya ba a ɗaukar miliyan 12. Da 'yan sanda a ƙara miliyan 3, sibiti a ƙara miliyan 3, kusan da ba ga kowane miliyan 3, amma soja su kai miliyan 12. Amma ba za a yi wannan ba. Sai waɗannan mutane 'yan siyasa sun rage kuɗi da suke ɗiba wannan. In ana son mu a Najeriya, talakar Najeriya cikin wajen ƙasar nan, to sai wannan kuɗi da ke kwashewa da memba na Hausa da Hausa Reserve da Senator sun bar wannan kwashe wannan kuɗaɗen nan, aka rike kuɗaɗen sai kwashe wannan. A ɗibi al'umma, a bi hanya da za a ɗibi mutanen kirki a wannan security. Da insha Allahu Rabbi za mu samu sauƙi a wannan lamarin.
To amma su jami'an tsaro suna cewa suna iyakan kokarin su kuma an samu sauki game da waɗannan matsalolin tsaro.
Hajiya ina ganin waɗannan mutane suna yin kokarin. Ba wani ce ba su yi ba, amma sun gaza. Dalilin gazawa ana shigar da harkan siyasa a cikin jirgi. Kuma ba kallo ba ko mun shi gani ba, suna ganin su suna daji, suna harkan tsaro. Sai gashi memba na Hausa Rep, nan memba na Hausa Senator, a shekara kullu kwani naira biliyan 4 da wani abu, saboda haka shi kadai memba na sarari shi sama da wurin miliyan biliyan 3 shi kadai, su suna nan a daji ba da rai ba rana. To dole ne a kyautata musu, a tinkari shugabannin su da ake ba su kuɗi, a tabbatar kuɗin ana ba su, sannan ana kyautata rayuwarsu kamin su gyara wannan marin. Kuma sai an kara da matsayin kullum ana kashe su.
Ita ko Hajiya Binta Musa Kabir da ke aikin wanzar da zaman lafiya ta gargaɗi matasa ne kansu kaucewa shiga bangar siyasa.
Ni 'yar ƙasa ce wacce nake kishin ƙasata, kuma ina son kowane mutum, yaro da babba da matashi, ya san cewa ba mu da wata ƙasa in banda Najeriya. Idan muka yi ƙoƙari muka gyara namu ayyukan, to idan muka koma muka yi addu'a, Allah sai an sa mana addu'oi mu. Kuma shi gyara karkare ne irin gyaran da za ka yi, komai ƙanƙantan gyara gyara ne. Idan aka taru aka gani yau an je an yi zaben nan, koma waye a yi zaɓe, ba a yi tashin hankali ba, ba a kashe matashi ba, bari a rage mana yawansu, ba a sa wani iyaye kuka ba, bari su ce an rage ƙarfi a cikin gidansu. Idan aka yi lafiya aka fito da result, babu wani matashin da ya shiga tashin hankali, ba a ƙona ko ina ba, ba a ƙona mota ba, ba a ƙona wani sana'antu ba, ba a sa taya an ƙona a titi ba, wani shashi bai yaƙi ya shashi ba, to kin gani ya nuna cewa ɗan ƙasa ya kasance mai ɗabi'a da ɗa'a. Na uku, bayan wanda za su hau sun hau mulki ya rage nasu, idan suka yi mai kyau ruwansu, idan ba su yi mai kyau ba ruwansu. Dukanmu dai 'yan Najeriya ne, amma dai idan dai ba a rasa rai ba, kin gani ai kuma ya yi daidai. To tunda in akwai matsala akan shugabanni, to saboda me mu talakoki da muka fi yawa ba za mu wa kanmu gata ba? Ai kana mutuwa wanda ya cancika mutumishi ne. To ya kamata mu gane cewa mu muke zuwa mu zabe su, Allah kuma ya ba su su hau. To bai kamata a ce sai mun zubda jini don su hau mulki ba. Akasari ma idan suka hau ma mantawa da kowa suke. To shin akan me? Wani dan shine babba, wani dan shine auta, wani dan shi yake samu abin da za ka gida, kuma yaje mutu a banza tan Allah. To muna son ku taya mu kiwata kanku da lafiyanku da rayuwarku, saboda muna so gobe mu celebrate ɗinku.
Al'ummar Najeriya dai na fatar lamura za su daidaita don kowa ya samu nutsuwa da walwala. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.